Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Aishatu Sule tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Talata, 28 ga watan Janairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Ibrahim Garba dauke da kanan labaran.
Lauyoyin da ke kare shugaban Amurka Donald Trump na kammala gabatar da hujjojinsu a yau, Talata. Hukumomi a kasar Burkina Faso sun ce mutane akalla 30 sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton masu tsauraran ra'ayin addini ne suka kai ranar Asabar. Sannan ma'aikatar shari'ar Amurka ta karyata wani labarin da jaridar New York Times ta wallafa game da tsohon mai bayar da shawara ga kasa kan tsaro John Bolton da Attorney General ɗin Amurka William Barr.
To, yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a can kasar Sin, inda ta fara bulla, ko waɗanne matakai kasashen Afirka ke ɗauka don dakile cutar?
Yanzu dai muna duba kayan matafiya da suka shigo Najeriya.
Saboda shine muka ce wurin da ya kamata mu kare diba, mu kare bude ido ina ne a aeroport, filin jirgi.
To, daga Najeriya kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan muna tafi da rahotanni daga jamhuriyar Niger da kuma ƙasar Kamaru, duk akan matakan da hukumomi ke ɗauka wajen kare al'ummarsu daga cutar coronavirus. Amma duk sai kun gama shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Lauyoyin da ke kare shugaban Amurka Donald Trump na kammala gabatar da hujjojinsu a yau dinnan Talata, a zaman sauraron batun tsige shugaban na Amurka da ake yi a majalisar dattawan ƙasar, yayin da batun koshin za a yadda a saurari ba a san shaidu a yayin wannan zama ke daɗa ƙarfi. Tawagar lauyoyin da ke kare shugaban Amurka ɗin ta kwashe kusan tsawon jiya Litini, tana ta zargin 'yan damakarar da amfani da tsigewa a matsayin wani makami na kawar da wani shugaban da ba su ƙauna. Kenneth Starr, wani ɗan tawagar lauyoyin da ke kare shugaban Amurka ɗin, ya ce tsigewa ta zama tamkar makamin siyasa da jam'iyyu ke amfani da shi kan juna. Sannan ya ce 'yan jam'iyyar damakarar da majalisar wakilai sun tsige Trump ba tare da goyon bayan dukkan ɓangarori ba. Sita shi ne lauyan na mai zaman kansa wanda binciken da ya yi ya kai ga tsige shugaba Bill Clinton a shekara ta 1998 saboda ƙaryar da ya shara ma masu taya alƙali yanke hukunci a targazar lalatarsa. Hukumomi a ƙasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta Yamma sun ce mutane akalla 30 sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton masu tsauraran ra'ayin addini ne suka kai a ƙarshen mako. Harin wanda aka kai ranar Asabar a ƙauyen Silgarji da ke lardin Sum a arewacin ƙasar ya faru ne 'yan kwanaki bayan da wasu hare-haren da aka kai wasu ƙauyuka biyu suka yi sanadin mutuwar farar hula 32. Wannan matalauciyar ƙasa ta sha fama da hare-haren 'yan bindiga daga ƙasashen Mali da Nijar masu makwabtaka da ita tun daga shekara ta 2015 da suka yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane baya ga raba farar hula sama da 500,000 da muhallansu. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ƙaryata wani labarin da jaridar New York Times ta wallafa cewa tsohon mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro John Bolton da Attorney General ɗin Amurka William Barr sun nuna damuwa game da yanayin shugaba Trump da kuma alamomin da ke nuna cewa yana alfarma ma shugabannin China da Turkiyya. Sam, babu wata tattaunawar da aka yi game da alfarma ga wani ko ƙoƙarin sa baki a binciken da ake yi, kuma babu inda Attorney General William Barr ya ce tattaunawar da shugaban ƙasa ke yi da shugabannin ƙasashen waje bai dace ba, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar ta shari'ar Amurka Kier Kepper a wani saƙon Twitter da ya tura yau Talata. Jaridar ta Times ta kafa hujjar labarinta ne da bayanan da wasu mutane suka yi mata kan abin da littafin da John Bolton ke shirin ƙaddamarwa ya ƙunsa.
To, kafin ka ci gaba da kawo labaran, bari mu shiga babin rahotanninmu. Da farko za mu fara da Najeriya. Hukumomi sun dukufa danganin cewa wannan cuta ta coronavirus bata bazu zuwa kasar ba. Ko waɗanne matakai suke ɗauka? Ga wakilin muryar Amurka a Najeriya, Nasiru Adamu El-Hikaya.
Hukumomin Najeriya na daukar matakan hana shigowar murar nan mai kisa coronavirus musamman daga kasar Sin. Tun shirye-shiryen aikin yajin bara jami'in ma'aikatar lafiya wanda har ila yau commissioner lafiyar Alazan ne Dr. Ibrahim Kana ya gargadi Alazai da gujewa cutanya da raƙuma a yankin na Larabawa.
Duk raƙuman nan suke dike da cuta da ake kira MERS-CoV, wato Middle East Respiratory Virus coronavirus. Su wannan raƙuman suke da wannan ba dan adam ba. Sai ka je ka hada kanka da wannan raƙuman tun kamar da wannan cutar. Me yake kiga alaji zuwa wai gun raƙuman? Mai yadda kasan Saudiya suka yi ba abin da zai haɗa alhaji da raƙumi sai dai alhaji mai karambani. Saboda haka mu muna kira ga alhazai idan mutum ya je dan Allah da Annabi ya kula da abin da ya kai shi.
Matakin da zahiri Najeriya ke ɗauka kan hana isowar cutar shine duba lafiyar matafiya da suka shigo ƙasar daga ƙasashe da wannan lamari tuni ya haddasa asarar rayuka ba ma irin ƙasar Sin.
Process where we can ask people about their travel history when they come into the country and start some basic surveillance on this new virus.
Yanzu dai muna duba kayan matafiya da suka shigo Najeriya da filayen jiragen sama da zuba ido don gano yiwuwar wannan sabuwar kwayar cuta. Inji shugaban cibiyar yaki da cutuka ta Najeriya CDC Dr. Chike Ehekezu. Dr. Ibrahim Kana na ma'aikatar lafiya ya bayyana cewa cutar kan fara daga mura inda daga bisani aka iya samun rasa rai.
Na farko tukuna da sanadin da ke farawa daga mura. Mura mai saukin nan sai mura ta zo ta yi tsanani, mura ta ki tsayawa, sai kuma masassara zazzabi kenan. To sai kuma tari. Bayan nan kuma sai ga jikin mutum sai ya salwanta.
Wannan ya nuna duk wani wanda ya tafi China shi ma sai yana taka tsantsan da hulɗa da shi kenan.
Ai shi samu yanzu gwamnati muka tashi tsaye yanzu a airport mu. Of course idan daga jirgi ne sako misali daga China yanzu dole ne mu tashi tsaye mu lura sosai, yawa mu yi tsaye musu gwaje-gwaje. Amma duk wanda ya shigo airport yanzu Najeriya ana gwada mai temperature din jikin shi wata zafin jikin shi kenan. Bayan haka kuma ma'aikatan mu suna nan a zaune suna kallon kowa da ke shigowa. Da zarar an ga mutum yana da wani mara da ya wuce mara da ba wannan ba za a keɓe shi gefe a je shi ma bincike shi da kyau. In yi kama ma a ji a ɗau jinin shi a yi gwaje-gwaje kafin a sake shi ya shiga cikin jama'a. Duk mataki ne muke ɗaukawa mu tabbatar cewa wannan cuta ba ta shigo Najeriya ba. Amma mutum ya taho da wannan cuta shi ba mu kama cikin karamin lokaci.
Mutum in ya kamu da cutar yana iya warkewa in aka gano abin da wuri?
Mutum na iya kamuwa da cutar wayan su shiga jikin mutum ya har yanzu sauki. Wasu kuma ba sa da wannan rabon sai ya kai ga mutuwa.
Binciken da ne ya nuna ba tsananin fargabar cutar ba kamar yadda ya kasance a cutar Ebola da ta sanya ɗaukar jita-jitar wanka da shan ruwan gishiri da ya sanya asarar rayuka ba. Ba mamaki jin nisan cutar daga Najeriya ya takaita firgicin. A daidai lokacin da jami'an lafiya ke kira ga kula da tsaftar muhalli don daƙile illar ɓeraye da kan haddasa zazzabin lassa mai kisa. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To a gaida Nasiru da wannan rahoto. To gare ka Ibrahim don ci gaban labaran duniya.
To a ci gaban labaran, wata mai magana da yawun hukumar kare haɗurran ababen hawa a Amurka ta ce tana da ƙwarin gwiwar cewa bincike zai bayyana musabbabin mummunan haɗarin da jirgin sama mai saukar ungulu ɗin nan ya yi, wanda ya yi sanadin mutuwar shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon kwandon nan mai suna Kobe Bryant da ɗiyarsa 'yar shekaru 13 da wasu mutane kuma 7. Jiya Litinin, Jennifer Homdi ta hukumar kare haɗurran ababen hawa ta ce masu bincike sun ce ga dukkan alamu jirgin saman ya ƙara yin sama don ya kauce ma zangon gajimare dab da lokacin da ya gwabji gefen wani tsauni daura da birnin Los Angeles.
There's a lot of information that we request as part of investigation, that's pilot records, company records.
Jennifer ta ce akwai bayanai da dama da muke bukata a matsayin wani bangare na binciken, sun hada da bayanan da captain din jirgin ya nada, da bayanan da kamfanin ya nada, da bayanai kan yanayi, da kuma sadarwar da aka yi ta yi. Saboda haka baraguzan jirgin wani bangare ne kawai na bayanan da ake bukata. Don haka ina da kwarin gwiwar cewa za mu gano musabbabin wannan hadarin. Amurka da Japan da sauran kasashe na tura jiragen sama don kwasar mutanensu daga Wuhan da ke yankin tsakiyar China. inda aka fara samun barkewar cutar murar nan da ta zama annoba a duniya baki daya, wadda ta kashe mutane 106 zuwa yanzu. Japan ta tura wani jirgin sama samfurin jet zuwa Wuhan a yau din nan Talata don kwasar wajen 200 daga cikin Japanawa 650 da ke birnin. Amurka kuma na shirin gudu da ma'aikatanta da ke karamin ofishin jakadancin ta da ke Wuhan tare da sauran Amurkawa wani lokaci a wannan satin. Faransa kuma da sauran kasashe sun bayyana shirinsu na kwasar 'yan kasarsu daga Wuhan. Hukumomin lafiyar China sun bayyana cewa an samu karuwar waɗanda suka mutu wajen 25 a yau ɗin nan Talata.
To madalla a gaida Ibrahim Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma ga rahotanninmu, inda za mu kawo muku kokari da hukumomi a jamhuriyar Niger suke yi wajen tunkarar wannan cuta ta coronavirus. Ga Suleiman Mumini Barma da rahoto akan haka.
A taron manema labaran da ya kira ɗazu da safe, shugaban ma'aikatar yaƙi da yaduwar cututtuka da annoba Dr. Adamu Mustafa ya bayyana cewa kawo yanzu ba a samu labarin bullar kwayar cutar coronavirus ba a nan Niger, duk da cewa cuta ce da ke saurin yaduwa.
Ganda an fara gane da shi 5 da watan wannan zuwa shekaran jiya 26 na wanda aka tabbatar da shi ne a cikin duniya gaba daya ya huce kadan su 2000, yawancin kaman 1,985 duka China ne aka same su, mutum 56 su suka rasu. To cutan yana yaduwa da yawa ga ma kowa. Na zuwa yanzu Niger ko guda ka guda babu ne, babu mutum ko guda da wanda aka gani cuta wannan.
Manyan jami'an ma'aikatar lafiya ta ƙasa da haɗin gwiwar takwarorin su na hukumar lafiya ta duniya OMS ko WHO sun kai ziyarar aiki a yammacin jiya Litinin a filin jirgin saman Jora Hamani na Yemai, inda suka tsaurara matakan rigakafi a cigaba da neman hanyoyin kare jama'a daga wannan annoba ta cutar coronavirus.
Ka samu da China akwai tahiya da komowa, akwai da yawa mutanen namu suna je can saboda harkar su da yawa, kowane sati akwai avion da yake tahiya yana dawowa, kuma can wajen ma suna zuwa nan. To saboda shine muka ce wurin da ya kamata mu kare diba, mu kare bude ido ina ne aeroport hilin jirgi, akwai kamera cikin hilin, in kamera cin wani yana kallo, in akwai masassara direct ma yana kira mutum yace ya zo su yi ya kare binkice ya gani dan ina ka hito masasaran minene da ba wai masasara mi kake ji a diba wannan, in yana yiwa akwai cutan mun dauko matakin da ya kamata za a yi.
Annobar cutar lasar da ta barke a Najeriya wani abu ne da ma'aikatar lafiyar jamhuriyar Niger ke dauka da matukar muhimmanci, mafari kenan aka tsaurara matakan zuba ido akan matafiya a iyakokin kasashen biyu, inji Dr. Adamu Mustafa.
Don ku wannan shi ma har yanzu bamu da ka ko guda Niger, mutane su kwanta hankali mu, amma muna rubuto musu takardun mu ce ku buda ido makwabtanku, akwai masala kaza, akwai masala kaza, tunda mu muna samu labarin da yawa sai mu gaya musu su ma kare buda idanunsu.
Kungiyoyi masu zaman kansu a nasu bangare na cewa ya zama wajibi tun yanzu a maida hankali wajen ayyukan waye kan jama'a. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Duk dan kasa wanda komai ta haya yawon ringadi na kanshi, komai ta haya sana'a, komai aikin gwamnati, in dai wannan ta haya wajen China ba dole na ba sai an yi ta, to a dauki matakin ne na tsaurara wannan ta haya domin a samu mu yi kare kanmu ga wannan cuta, tunda an ce ba ta da ma wani rigakafi ko kuma vaccine abin da aka ce, kawai sai dai mutum ya yi kariya.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma bari mu leka da magaran duk dai a jamhuriyar Niger din, inda 'yan China suka fi yawa. Ga wakiliyarmu Tamar Abari da ra'ayoyin masu sauraro da kuma mutan gari akan wannan cuta na coronavirus.
sunana Muhammad Kore. Bisa ga wannan cutar da ta bullo daga China, mu kuma a nan gaskiya muna hulɗa da China sosai, tunda su suke aiki a matatan mai tamu ta nan da magaram. A matsayin ɗan da magaram, ya kamata a ce likitoci masu kula da hanyar lafiya wannan su dauki mataki na kirki na gaske, ba na wasa ba.
Sunana Hajiya Aishatu. Muna cikin dardar na gaske tunda muna tare da ƴan China. Ga su a asibiti, ga su a Soras, kuma ga 'yan kasuwa suna tafiya suna dawowa bisa kan harakan kasuwancinsu kasar ta China. Kenan mu nan da magaram lalle sai mu ce mu ne ma abin zai dama sosai tunda muna cuɗanya da su. Malamai su ma su tashi tsayin daka da mu da sukin duka, mu kama mu roƙi Ubangiji kallin mu yi wasa.
Ni dai sunana Aliyu. Gaskiya akwai fargaba mai daman gaske, kuma gashi kuma anan Turawan nan muna da su anan a cikin kasar mu, musamman ma banda su akwai ƴan kasuwa wanda suke zuwa, mu ma nan muna da ƴan kasuwa alhamdulillah suna zuwa China. A fatan mu Allah Ubangiji ruhu asiri, Allah banje kare mu.
Habibu Ahmadu, wallahi akwai fargaba mai tada hankali, saboda ita wannan alloba in ta zo duniya aka jita a wata ƙasa, to mu nan ya kamata magabata da likitocinmu su tashi sosai yanda za a kare ƴan ƙasa gusum da arewa gabas da yamma, a kare ƴan ƙasa. Ubangiji Allah ya kare mu, gaskiya akwai fargaba.
Wasu mazauna garin da magaran kenan ke nuna fargabarsu da ma damuwarsu kan cutar coronavirus, kasancewar ta fito daga ƙasar China, da magaran kuma na kunshe da ƴan China ba adadi. Ga ƴan kasuwarmu da ke zuwa suna zauwa ƙasar ta China, hadarin da ke tattare da cutar da kuma kasancewar tana yaduwa da sauri ya sanya hukumomin matatar man fetur wato Soras da magaran suka dauki mataki kwakwara. Lami Bukar, mai kula da hulɗa da jama'a a matatar manta Soras, ya yi ƙarin haske kamar haka.
Kuma wajenmu wanda muke aiki tare da su an China, lallai su ma sun dauki matakan da suka ɗauka don an dakatar da wani China mai tahiya China ko kwanan China mai zuwa nan ƙasar. Kenan ƙasar duk ƙarshen wata a koma su tahiya hutu gida, ko kuma a kwanan hutu su ya tsaya da za su iso wurin aiki nan ƙasar Nijar. Ba ma a Soras ba ne. CNPC ita take kula da ita a wani 'yan China gaba ɗaya. Ita ta dakatar da ita ba zargin yana 'yan China masu tahiya koma ba baki nan.
Su ma hukumomin kiwon lafiya na jihar da magaran sun ɗauki matakin da ya dace tun daga birni har zuwa karkara, cewar Madam Hadi Fasuma Inki, mataimakiyar babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar ta da magaran.
Matakai an ɗauke su. Organisation Mondiale de la Santé, ƙungiya wanda take cibiya ta likita ta kiwon lafiyar duniya gabaki ɗaya, ta ɗauki matakai. Akwai kungiya ta Afrika ita ma ta kiwon lafiya wanda ake cema OAS, ita ma ta dauki mataki. Mankin zancen Soras musamman ma da magaran, kenan duka matakan wannan duka an dauke su. Akwai wanda suka zo su kungiyoyi wanda za su kula da menene Niger ta kumsa ta dauki matakai. Akwai mutane da aka dauko anketar suna nan guri-guri masu bincike, suna diba guri-guri su ga alamun cutar wannan akwai ta, kuma suna wayewa mutane kai. Kenan duk wanda ya ji alama na mura mai tsanani, su akwai abubuwan da aka koya musu wanda daga sun gani tuni sai su aika labari. Akwai su matakai duka tun daga sama har ƙasa har zuwa nivo communal. Kenan can ƙauyuka duka anketa ta fito tun jiya gaba ɗaya, mutane an bazu ana yi wannan anketa kin ba su nan kadai da su har su gurin su ma sai an je can gurin ƴan Soras su ne ma fari. Tunda abu ne tun daga sama har ƙasa, duka ba a mance da su ba, suna ciki.
Game da cutar lassa kuwa, hukumomin na kiwon lafiya na jihar da magaran sun ce ba za su ce komai a yanzu ba, sai dai nan gaba za su yi magana a hukunci. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
Da Tamar Abari, Allah ya kare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, noma
tushen arziki.
Noma tushen arziki, noma ladi na ci gaba. Noma tushen arziki, noma.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki kashi na ɗaya, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa zan rinka gabatarwa daga yau.
Kar mu manta baya shi ne ci da mu, wannan arzikin mu shi ne uwa uba.
Shirin namu na wannan makon zai leka jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda wakilin Ibrahim Abdulaziz ya kai ziyara wata gona da ya tattauna mana da wasu masu noman rani. Manoman sun bayyana masa irin kalubale da suke fuskanta na noman rani. Kana sun yi kira ga gwamnati da ta taimaka musu. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance.
Ana magana da Jauro Abubakar Lamba Bogare.
To ga munan a wannan wajen da ake noman rani, sunan wannan waje.
Nan sunan shi Bogare.
Kaman mutane nawa suke noman rani a wannan waje?
Eh, nan da ya bara mu kasa mutum zuwa 500 wanda suke noman rani anan.
Kaman mutane 500.
Eh.
Akasarin su ina ne ko kuma daga sassa daban-daban suke zuwa?
Sassa daban-daban. Akwai yan nan, akwai wanda suke zuwa daga Yola, Jimeta da sauran gurare da ana zuwa Haduwa yi aiki.
To gashi na same ka a wannan gona kana noman rani. Kaman me ake noma a waɗannan wurare?
Nan muna noman shinkafa, masara, waken suya, albasa, attarugu, duk muna nomawa nan.
Ga wanda bai san noman rani ba, menene bambancin noman rani da kuma noman damuna?
Bambancin da na noman rani da na damuna bisa ga yanayin ba da ruwan. To noman rani nan kai zaka sa ruwan ka lokacin da kake so, zaka yi ka dakatar ka cire ciyawa, zaka yi ka dakatar ka sa takin ka, ka sake mayar mishi da ruwa.
Kamar menene wahalan noman rani?
Wahalan sa dai shine ba da ruwan nan. Ruwan ne wahalan. Samun ruwan nan isheshe don kaman shinkafa kullum yana so yana sai a cikin ruwa.
Kaman kai kakan noma kaman buhu nawa a rani a noman rani?
Bana kasa noma buhu 150 zuwa 200 ma shinkafa.
Kaman ka tashi ka gada ne ko kuma a daga baya ka shiga harkan noman rani?
Ni gado ne. Don da na tashi ma abun da na samu ake a gidanmu kenan.
Kaman ya kuke koyi bayan ruwa wajen ban bada ruwa? Kuna da wajen da ake samun ruwa ne?
Muna da shi gafi ne. Kuma akwai irin local borehole na muna ya gonakin mu muna bayi gafa dama kuma.
Na ga akwai fadamu.
Yawwa.
Kaman mata da maza ne ko kuma a maza ne ko suke noman rani anan?
Duk mata da maza suna garwaye.
Kaman wani kalubale kuke fuskanta ku da kuke noman rani anan, wato matsalolin da kuke fuskanta?
Yanzu matsalan babba dai wanda muke fuskanta nan karancin taki da kuma irin cututtuka su fari da sauransu suna damun mu gonaki sosai.
Kaman kwari da cutuka da rashin taki,
amma
kuma hukumomi suna cewa an samar da taki ga manoman rani da sansu. Ku ba ki so ku bane?
Bai so nan ba. Bai so ba.
Ko ba ku nema bane?
Mun nema amma ba mu samu ba.
Kamar irin wani nema kuka yi da har ba ku samu ba?
Nema dai dama za a rubuta, muna da kungiya nan ku rubuta ga abin da muke so a bamu mu biya mun yi shi shiru. Amma kaman shekaru biyu da suka wuce akwai mai suna Alhaji Hussaini Gambo na Kura, shi ya mana hanya mun samu buhu 300. Ma daga gwamnati mun biya kuma mun kawo raba manoma. To daga goje ba mu sake samu ba.
Rance aka ba ku kenan?
Rance ne.
Kamar ina batun dangantaka ku da na sa ku kungiyoyi kamar yadda ka faɗa cikin hadda ma na rifa na manoma da sansu. Su ba sa kawo tallafi ne koya?
A su kan ba mu taba harka da su ba. Muna ji dai sunan su a rediyo suna wayansu gurare amma ba mu taba wani harka da su ba.
Kamar da ba tambaya ne me kuke bukata gwamnati ta muku ku manoma da ke wannan waje na Bogare?
To babban damuwar mu wani a noma rani dai yanzu shine batun magana ruwan nan. Don duriban din yana tafiya a sayan mai ma famfa ruwa zuwa gonaki, amma muna roƙon gwamnati da hali a mayar mana gonakin nan irin na zamani, ai hanyoyin ruwa a kawo manyan injina ka zo dai ka bude ruwa yana shiga gonanka a shekara ga abin da zaka biya gwamnati. Muna roƙon gwamnati da irin wayannan abubuwan.
Kamar akwai kamfanoni masu zaman kansu da suka
anan kan babu yanzu haka.
Ba kuna tunanin tuntuɓa nan gaba idan kamfanin sun zo ya za a yi a baku tallafi?
Mun kwamfanta zuwa taimake mu, ai muna shirye muna neman taimako ido a rufe.
To a ƙarshe menene kiyanka ga gwamnatin jihar Adamawa, jihar da kuke noman rani?
To a ƙarshe dai roƙona ga gwamnati, kaga dai mu abubuwan da muke gashi na bayyane kuma yan jarida kun zo kun ganshi, ga jama'a da yawa kowa yana harkokin sa ana noma. Noma ba noma ne na falo ba, wanda za mu je mu ce ma gwamnati ai na da hekta kaza a bani kaza, mu ga mu nan zahiri kun zo kun same mu har gonakin mu. Kuma kowa yanzu da suke nan a matsayin na shugaba a nan, na chairman na Jauron gari nan, ni ne chairman na Bogare Farmers Association, na san gonan kowane member a nan, na san manoman, na san wanda ba sa noma. To muna roƙon gwamnati don Allah in za ta ba da taimako dinga neman kungiyoyi na gaskiya manoma a taimake su.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da bakin namu, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
An gaida Baballe. Yanzu kuma ga ra'ayoyin masu sauraro da kuka aika mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ali Abdullahi Dogon Baga. Yace muna kira ga gwamnonin arewacin Najeriya akan ya kamata su ƙara ƙarfi ga kungiyoyin tsaro irin su civilian JTF da ƴan banga da kuma ƴan hizba, duba da yadda suke ba da gudunmawa wajen wanzar da zaman lafiya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Bishir Dauda. Yace ina so in yi amfani da wannan dama in yi jinjina bisa hukuncin kisa da kotu ta yanke ma Maryam Sanda bisa kashe mijinta da ta yi. Kuka da ihu ba zai ceci Maryam ba, kuma dama Bahaushe na cewa da na sani ƙeya ce. Fatan mu shine hukuncin da ya zama darasi ga sauran al'umma. Sai kuma sakon da ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashwa yace Allah jikan waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus wanda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane sama da 100. Ya Allah kai mana katangar ƙarfi da kowace irin cuta a duniya baki ɗaya. Amin ya Rabb. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Isiyaku Hamza Gogori Kano da Gamba MKK suka ce don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu taya gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal murnar zama shugaban gwamnonin jami'ar PDP. Hakika ya cancanci wannan mukami. Allah ya taya shi riko. Amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hussein Abdul Qadir. Yace matakin da gwamnatin Zamfara ta dauka na sauke wasu sarakuna domin gudanar da bincike a kansu yayi daidai, kuma wannan shi zai nuna cewa babu wanda yafi karfin doka. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonni da ra'ayoyinku. Ku kasance tare da mu a kullum. Godiya muke yi.
Da Binta Esiro da wannan. To masu sauraro, muna tunashe ku cewa da yammacin yau da daren yau za mu kawo muku kokarin da hukumomi a kasar Kamaru ke dauka akan wannan cuta ta coronavirus. Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Kamaru da Chadi, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin nan, sai kuma injiniya mu Misha Dobinski.
To
kafin nan ga
labarin duniya ba. Yawa. To lauyoyin da ke kare shugaban Amurka Donald Trump na kammala gabatar da hujjojinsu a yau dinnan Talata a zaman sauraron batun tsige shugaban Amurka da ake a majalisar dattawan kasar, yayin da batun ko shin za a yadda a saurari ba'asin shaidu ke dada ƙarfi. Hukumomi a kasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta Yamma sun ce mutane akalla 30 sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton masu tsatsauran ra'ayin addini ne suka kai a ƙarshen mako. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ƙaryata wani labarin da jaridar New York Times ta wallafa cewa tsohon mai bayar da wato ƙasa shawara kan batun tsaro John Bolton da Attorney General William Barr sun nuna damuwa game da salon shugaban Amurka Donald Trump.
To masu sauraro, a gafarce mu saboda dan sabani da aka samu da farko. To yanzu muka kawo ƙarshen shirin namu. Muna fata za a kasance da mu karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo labaran, Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, sai injiniyanmu Misha Dobinski. Ni ce Aisha Tisile yake cewa mu huta lafiya.